This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkamu da asuba. Suna na Hawwa Sharif, tare nake da Maryam Dauda da sauran abokan aiki cikin shirin na asubahin yau Litinin 10 ga watan Yuni shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, ga Maryam da kanin labarai.
To Hawwa, ministan harkokin yakin Isra'ila Benny Gantz ya sanar da yin marabas daga gwamnatin haɗin gwiwa ta Netanyahu saboda bambance-bambancen da suke fuskanta akan tsare-tsare da dabarun da za a bullo da su bayan yakin Gaza. Wani harin makami mai linzami na 'yan tawayen Houthi ya taɓa wani jirgin ruwa mai ɗauke da tutar ƙasar Antigua and Barbuda a mashigin tekun Aden. Rasha ta dakatar da hare-haren da take kaiwa a Kharkiv bayan da Amurka ta amince Ukraine ta yi amfani da wasu daga cikin makaman da ta ba Ukraine ɗin don kai hari a cikin Rasha.
Kanin labaran kenan. A ɓangaren rahoton nan, za ku ji yadda bayanai daga yankin Makuba da Alawa a ƙaramar hukumar Shiruru da ke jihar Niger a Najeriya suka ce mahara sun ƙona garuruwa da dama, sun kuma kashe bayan Allah da basu ji ba basu gani ba.
Sun ƙona garuruwa, sun kore jama'a, sun kashe na kashe, kuma sun kwace dukiya, sun ƙona gidaje.
Har ila yau a Najeriya an samu ɓarkewar rikici tsakanin wasu manoma da ya yi sanadiyar kashe aƙalla mutum biyu a gundumar Karbi da ke ƙaramar hukumar Saddauna ta jihar Taraba.
Da yake daidai abu Allah ya kaddara zai faru ne zai faru. To an yi kananan rikici.
Sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani akan waɗannan da masu sauran rahotanni da ke tafe. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma muna tafi da shirin Ciki da Gaskiya tare da Sarfila Hashim, inda a yau za a ji kashi na ƙarshe na batun bawan Allah na Muhammad Umar da wasu azzalumai suka ƙwaƙwalewa idanu a shekarar 2006 a jihar Sokoton Najeriya suke ƙoƙarin cin nanin ta ƙin biyan fidiya. To amma fa duk sai bayan an sha kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Ministan harkokin yakin Isra'ila Benny Gantz ya sanar da cewa ya yi marabas daga gwamnatin haɗin gwiwa ta Netanyahu saboda bambance-bambancen da suke fuskanta akan tsare-tsare da dabarun da za a bullo da su bayan yakin Gaza. Yayin da bai yarda da shugabannin Falastinawa ba da yawa, ga dukkan alama Gantz yana da sauƙin kai akan shawarar kafa ƙasashe biyu fiye da Netanyahu. Babu wanda zai je ko ina, a cewarsa. Yana nufin Isra'ilawa da Falastinawa a yankin. Gantz ya ce alkawarin da Netanyahu ya yi na samun nasara akan Hamas gaba ɗaya ba haka lamarin yake ba, kuma Isra'ilawa sun cancanci nasara ta gaske wacce za ta kai ga sakin mutanen da aka yi garkuwa da su, amma ba batun siyasa ba kadai. Marabas ɗin da jam'iyyar Gantz ta yi daga ƙawancen gwamnatin haɗin gwiwar zai bar babban gurbi a majalisar dokokin ƙasar, wanda ta yi ƙarin masu ra'ayin mazan jiya za su cike shi, waɗanda za su ƙara matsawa Netanyahu lamba akan ɗaukar mataki mai tsauri game da Gaza. Wani harin makami mai linzami na 'yan tawayen Houthi na Yemen ya taɓa wani jirgin ruwa mai ɗauke da tutar ƙasar Antigua and Barbuda a mashigin tekun Aden. Wannan shine hari na baya-baya akan jiragen ruwa a yankin. Makamin ya taɓa jirgin ruwan ne da yammacin ranar Asabar, lamarin da ya haddasa tashin gobara, amma waɗanda ke cikinsa suka kashe daga baya, a cewar kamfanin tsaro mai zaman kansa na Ambre. Kamfanin ya ƙara da cewa makami mai linzami na biyu da aka harba akan jirgin ya kauce, kuma wasu mutane da ke cikin wasu ƙananan jiragen ruwa a wurin suka buɗe wuta akan jirgin, ko da yake babu wanda ya jikkata a cikin jirgin. Ita ma cibiyar kasuwanci ta rundunar sojan Burtaniya ta bayar da rahoton kai harin da kuma tashin gobarar a yankin tekun na Aden, inda ta ce an fara nazari akan barnar da aka samu. Kakakin kungiyar mayakan Houthi Brigadier General Yahya Sari ya yi kirarin cewa su suka kai harin a wani sakon bidiyo da aka fidda a jiya Lahadi. Yana mai cewa an auna jirgin ne da makamai masu linzami da kuma jiragen sama marasa matuƙi. Russia ta dakatar da hare-haren da take kaiwa akan Kharkiv bayan da Amurka ta amince Ukraine ta yi amfani da wasu daga cikin makaman da ta ba Ukraine din dan kai hari a cikin Russia, a cewar mai ba da shawara akan harkokin tsaron ƙasa a fadar White House Jake Sullivan a jiya Lahadi. Har yanzu Kharkiv na fuskantar barazana, amma dakaran Russia ba su samu wata nasara ba ta ƙasa a cikin 'yan kwanakin nan a yankin, inji Sullivan a yayin wata hira da shirin Face the Nation na gidan talabijin ɗin CBS. Sullivan ya ce Amurka ta amincewa Ukraine ta yi amfani da wasu daga cikin makaman da ta ba Ukraine don kare yankinta na Kharkiv da ke kan iyaka da Russia. Duk da damuwar da aka nuna a baya akan cewa irin wannan harin na iya tsoma kungiyar dakarun NATO cikin rikici da Russia kai tsaye. Kasashen kawancen NATO irin su Faransa da Jamus su ma sun bi sahun Washington na barin Ukraine ta yi amfani da wasu daga cikin makaman da kasashen yammacin duniya suka bata domin kai hare-hare daga cikin Russia a yankin da ya hada iyaka da Kharkiv. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Anjima kadan Maryam za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan yanzu bari mu garzaya jihar Niger a Najeriya, inda wakilinmu da ke can Mustapha Nasiru Batsari ya shaida mana yadda wasu mahara dauke da bindigogi suka hallaka mutane sama da 20 da basu ji basu gani ba a jihar ta Niger. Kaddai in ja ku da nisa ga Mustapha da cikakken rahoto.
Wasu mahara dauke da manyan bindigogi sun hallaka mutane sama da 20 a jihar Niger, Najeriya. Bayanai daga yankin Makuba da Alawa a karamar hukumar Shiroro na nuna cewa maharan sun kona wasu garuruwa da dama, sannan suka hallaka waɗannan mutane da rahotanni suka nuna cewa sun yi masu yankan rago ne. Wannan wani bawan Allah ne da ya buƙaci a saka sunansa daga wannan yankin. Ya ce hatta wasu mutanen da maharan suka kashe sun kuma ƙona su, kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
Sun ƙona garuruwan, sun kore jama'a, sun kashe na kashe, kuma sun kwashe dukiya, sun ƙona gidaje.
Yanzu kai ina ne garin ku wanda suka ƙone?
Makuba.
Kace sun kashe mutane kamar mutum nawa?
To ni da a takaice zan iya maka misalin mutum kusan 20 wanda na sani sun yayyanka su.
Daya daga cikin hakiman wannan yanki, Alhaji Muhammad Labaran hakimin Manta, ya ce ko a daren Asabar dinnan waɗannan 'yan bindiga sun hallaka wasu mutane 8 ta hanyar yi masu yankan rago.
Yanzu aka zo mana da labarin mutane 8 wanda aka kama aka yanka a shashin Alawa. A yau dinnan yanzu nan maganan ga da muke da kai. Bayan shi kuma akwai ɗaya daga cikin dakatanmu an koro su aka cika jirgi, jirgin ya kife ya nutse da mutane.
Dan majalisar dokoki ta jihar Niger mai wakiltar karamar hukumar Rafi Honorable Zubairu Ismail ya ce a yanzu haka shi ma al'ummar karamar hukumar Satarafi suna cikin wani yanayi na tashin hankali a sakamakon hare-haren waɗannan 'yan bindiga da ake kyautata zato mayaka ne na kungiyar Boko Haram.
Sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wasu halin da mutanen mu suke ciki yanzu abun ba daɗi. Mafi yawanci da an samu sauƙin wannan abu, amma kasancewan da wanda mina yanzu abun ya zama abun da ya zama. Yau sai ka ji su nan ƙauyen, gobe ka ji su nan ƙauyen.
To tuni dai gwamnatin jihar Niger ta ce tana hada kai da jami'an tsaro domin kokarin shawo kan wannan tashin hankali. Kwamishinan tsaron cikin gida na jihar Niger, General Bello Abdullahi Muhammad mai ritaya, wanda ya tabbatar da waɗannan sabbin hare-hare na 'yan bindigar, ya ce har sun yi wata ganawa da shugaban rundunar sojin Najeriya akan wannan matsala ta yankin Shiroron.
Gwamnati ko na kan ya kure wafa na yanzu a suspect to you daga Abuja nake na je wurin chief of army staff jiya. Sai chief ya sa ma chief ya sa ya ce dawo gobe Monday.
Akwai masu ganin kaman yan ta'addan nan sun ma fi karfin gwamnati a wannan wurin. Me zaka ce ma masu wannan bayani?
Kasa kana fada da wanda it doesn't even value his life. I say difficult fight. Shi rayuwa da mutu ba wani abu bane a wurin shi. So wanda an riga an kai amma an kai mutu a jena za ka ko wani abu. Wani kuma ba in their resources suke yin abubuwa nan ba. Don sun fi karfin gwamnati me yasa suna gudu su shiga Katsina su fito su shiga Zamfara su shiga Kaduna.
A yanzu dai jama'ar wannan yanki na cike da fatar shawo kan wannan matsala a daidai wannan lokaci na faduwar damana da ake komawa gonaki. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
An gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga muryar ta shigo da ci gaban labaran duniya. An sallami sabon Prime Minister kasar Haiti Gary Connell daga asibiti a jiya Lahadi. Bayan da aka kwantar da shi saboda matsalar numfashi a ranar Asabar, abinda wasu majiyoyin gwamnati biyu suka shaidawa kamfanin dillancin labaran AFP kenan. Connell ya fidda wani bidiyo a yammacin jiya Lahadi yana magana a tsaye, inda yake fadawa jama'a cewa na fidda wannan bidiyon ne don tabbatar muku da cewa ina lafiya. Wata majiyar gwamnati da ta nemi a sakayata ta shaidawa kamfanin dillancin labaran AFP cewa lalura asma, wato shakewar hanyoyin iska a huhu, da Prime Minister ke da ita ce ta tashi. A ranar 29 ga watan Mayu ne majalisar rikon kwarya ta Haiti ta nada Connell dan shekaru 58 a matsayin Prime Minister kasar, kuma aka rantsar da shi a ranar Litinin din da ta gabata. Aikin da ke gabansa gagarumi ne, wato na kawar da rikice-rikicen siyasa, matsalar tsaro da jankai da suka addaba kasar da talauci ya fi yi wa katutuwa kasashen yammacin duniya, da kuma share fagen yin zabe a karan farko tun bayan shekarar 2016. Wani babban jami'i a wani babban kamfanin zuba jari da ke karkashin gwamnatin kasar China na fuskantar bincike akan cin hanci da rashawa, a cewar hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta gwamnatin kasar, yayin da aka kaddamar da yaki da cin hanci da rashawa a bangaren harkokin kudin China. Ana zargin Zhu Zhuo, mataimakin shugaban kamfanin City Group na China, da babban laifi da kuma keta doka, a cewar hukumar ladabtarwa ta jam'iyyar kwaminisancin China a cikin wata sanarwa da ta fadda ta yanar gizo ba tare da yin karin bayani ba. City Group babban kamfani ne na saka hannun jari mallakar gwamnatin China, wanda ke da kaddarori da darajarsa ta kai sama da dala triliyan 1.5 a shekarar da ta wuce, a cewar kamfanin ta shafinsa na yanar gizo. Zhu, kwararre a fannin tattalin arziki, ya kasance a cikin shugabannin kwamitin gudanarwa na kamfanin tun daga shekarar 2019. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, har yanzu dai muna Najeriya wannan karan a jihar Taraba. Inda can din ma wasu bayan Allah ne suka rasa rayukansu sakamakon rikici da ya balle tsakanin wasu manoma a gundumar Karbi da ke karamar hukumar Sardauna da ke jihar ta Taraba, kamar dai da za ku ji daga bakin wakilin mu Salisu Lado.
Rikicin da ya faru ne tsakanin kabilun biyu akan iyakar gona da aka shafi akalla shekaru 22 zuwa da 3 ana fafatawa tsakanin kabilun, yayin da kowane bangare suka yi turjiya tare da kartan kasa da nuna wa juna yatsa akan iyakar gonar. Lamarin da ya sanya suka garzaya kotu, aka shafe tsawon shekaru ana fama a gabar kuliya. Al'amarin da ya sanadiyar zuwa ga kotun daukaka kara, inda daga bisani kotu ta mallakawa ɗaya bangaren wannan iyakar gonar. Kwatsam sai gashi shigowar wannan damunar ta ya zo wa bangarorin guda biyu ba cikin san rai ba, domin kuwa ɗaya bangaren ya je domin sharar gona, su kuwa ɗaya bangaren suka ce ba za ta sau ba bindiga a ruwa. Nan take cacan baki ya kaure, aka fara nuna wa juna yatsa. Daga bisani dai al'amarin ya kai ga sa makami, inda aka yi sandiyar kashe mutane akalla biyu da kuma jinkata wasu da dama. Usman Abdullahi na ɗaya daga cikin wanda al'amarin ya faru a idansa, kuma ya yi mana ƙarin haske ta wayar talaho, yayin da na yi masa tambaya ko yaya malamarin ya kasance.
Inda sun ji rauni suna a titi kuma yanzu hakan nan ta gefen nungwa da kebin ne, to ta gefen nungwan nan ina ce mutane kamar shida ne aka ji rauni, kuma daya ne ya rasu. Gefen ne kuma mutane kamar takwas ne suka ji rauni, kuma daya ne ya rasu.
Shi kuwa Honorable Zubairu Guba, wanda na daya daga cikin mai fada aji a wannan yanki na kabri da ke karamar hukumar Sardauna a jihar Taraban, shi kuwa cewa yayi
fili ne wanda ya kai wani abu ba,
da yake daidai abu Allah ya kaddara zai faru ne zai faru. To an yi kanana rikici wanda har an je kotu ta tabbatar da ɗayan gefen, aka saki aka je kotu na gaba saki tabbatar ma ɗayan gefen, yanzu an yi ruwa an fara lokacin noma. To wa'anda kotu ta tabbatar ba sun je suna noma sai wannan gefe ɗayan suka zo suka afka musu, kaman cacan baki aka fara an zamar da abun fada har abun ya zo har rasa rayuka.
Suma nasu bangaren masu tafi da madafun iko a jihar Taraban sai mini ƙarin haske tare da bayanai dalla-dalla akan faruwar al'amarin. Honorable Muhammad Umar shine shugaban karamar hukumar Sardauna a jihar Taraba, inda yace
wasu manoma ne tsakanin su sun shekaru 20 da suka tike sun tafi koto batun wurin noma, mutane gunde dankune da kuma wani da yake kira kusunan da naman da wurin, su uku ne suka hada boundary tsakanin su uku sun je koto, da haka kuma koto ya je tabbatar da wani gefe an zo kuma an dauka kakara zuwa appeal court. A wurin ne aka samu jituwa, suka ce sai samu duba su yadda ba an mallaka musu.
Yau wato chairman, akwai masu cewa mutane biyu aka kashe, mutane hudu aka kashe, mutane nawa aka kashe ne sanadiyar wannan rikicin?
Ah, mutane biyu ne, duka su limami ne gwanna suka rasu, daya an sallace shi a gimbuna gabana, daya kuma a kabiri, mutane biyu ne.
Yayin da nake kokarin hada wannan rahoton, na tuntube mukaddashin kakakin rundunar yan sandan jihar Taraban wato DSP Gambo, amma hakata bata cimma ruwa ba. Na buga mata waya bata dauka ba, na aike mata sakon karta kwana shiru kake ji. Wannan rikicin iyakar gonan dai an shafe shekaru akalla 22 zuwa 23 a wannan yanki na Kabri dake karamar hukumar Sardauna a jihar Taraban, lamarin da kan jayo asarar rayuka da dukiyoyi a wasu lokutan. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
An gaida Salisu Lado. Masu sauraro kada dai a shafa, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, dusa da aka ra'ayi za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum. Masu sauraro, bakanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan dukkanin take haƙƙin ɗan adam. A yau za mu ji kashi na ƙarshe kan batun bawan Allah nan Muhammad Umar, wanda wasu miyagu su akwale wa idanu a shekarar 2006. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Gumi. Masu sauraro, shirin ya kawo muku labarin wani bawan Allah mai suna Umar Muhammad, wanda wasu miyagu suka yaudara tare da akwale masa idanuwansa. Labarin Umar da mai ban tausayi ne tun lokacin da wani ya ɗauke shi zuwa wata gona da taimakon abokin mugun aikinsa suka shaƙe shi ya suma. Amma sun ɗauka ya mutu, daga nan suka cire ƙwayar idanunsa biyu. Bayan sa'o'i ya farfaɗo, amma ya kasa buɗe idanun don ba ƙwayar idan sai kurmi. Daga bisani an samu nasarar tarki waɗanda ake tuhuma daga wannan aika-aika, inda aka yi shari'a tare da yanke musu hukuncin ɗaurin shekaru 5 a gidan kasu. Tuna dai sun kammala wa'adinsu, sun fi batun diyyar naira miliyan 11 ga Umar na neman shan ruwa, musamman bayar da so wanda ya tsaya masa da ma mahaifinsa. Umar da 'yan uwansa na kira ga sabon gwamnan Sokoto Ahmad Aliyu da kuma ɗan majalisar sanar da tawa Aliyu Magatakardawa Mako da su kawo musu ɗauki.
To gaskiya a wannan ke kira ga mai gwamna a yanzu wanda yake ci ababe ɗaya ne zuwa biyu wanda nake nema ga mai gwamna. Na farko dai ina neman a yi mini adalci game da wannan shi kesin nawa da ya faru da ni, tunda an riga an wato tawayar da ni game da wani ɓangare na sashi na jikina, wanda ina da buƙatar a mini adalci wannan ɓangaren abinda ya shafi ita wato diya kenan, wanda ita ce dama ko a wancan lokaci ita kotu ta ba da damar cewa a bani matsayin wani abu ne zamo wato biya ko kuma wato haƙƙina da aka wato ainihin wato ci, wanda ina kira ga mai gwamna wannan ɓangaren a yi ƙoƙarin bidiya domin a ga an mini adalci game da ita wannan biyan. Na biyu kuma sai a magana akan rayuwa ta yau da kullum irin wadda nake ciki a matsayina na wanda Allah ya sa nake da wata lalura, musamman so ina da bukata na abin da ya shafi kullawa musamman bangare ta abin da ya shafi wato ilimina wanda nake tsaka da yanzu haka wanda alhamdulillah duk da yanayi da nake cikin shi ban yi kasa a gwiwa ba wurin ganin na dagi na shiga bangare na neman ilimi wanda Allah ya kaddara kira mataki na wato makaranta ta gama gaskan dubi wanda yana buƙatar taimako wannan bangaren da kuma shi wannan bangaren da nake magana yanzu da kuma bangare na uku wanda amin wurin fari ba mun faɗe shi ba shine bangana ta inganta rayuwa wanda ina buƙatar mai gina gwamna da Allah ayi kokarin wato yi biya hanyar da su zama masu inganci ga rayuwata domin ganin na zama wato mai amfani ga al'umma da kuma makaina ma so wannan shine kiran da nake da shi ga mai gina gwamna
shi yanzu ya kike da ya ake da kurmi idanunka ne
to idanu a lokacin gaskiya kotu ne suke ajiye wanda kotu ake zuwa aka zo kotu da su ake zuwa a lokacin suna nan kotu dishiran da muka yi gaskiya kusan da idanun aiki amma dai tun a lokacin gaskiya bayani ya riga ya gabata akan cewa ba su da wani amfani za su iya yi mini ko da an ci adalci
abinda wato an samu ma su an samu gululun idon ne a wajen mutane
an samu wannan ice ball in cikin shi ko me an same shi gaskiya gurin su bayan an kama su
to ba kuma inda za a iya mayarwa
ba inda za a amincin tabi su kwararri wannan bangaren da suke cikin idanu suka yi bayani akan cewa gaskiya ba wani abu da za a yi a kai domin idanun sun riga an riga ma kamar an ji an saka musu wani abu na nau'i na wani dai abubuwa irin nasu can ko maganin haka dai ko wani abu dai makamanta haka wanda ya zama illa ga idanun saboda haka ba zai wa iya maimin da su ba su yi amfani a gare ni.
Wato ma'ana abin da nake nufi da zo kwarmi idanunka yanzu an cike ne da wani abu ko yaya suke.
Gaskiya ba a cike shi ba domin shi yasa ne magana ma akan mai gina gwamna game da ingancin rayuwa ta sabida yanzu haka ma ina kan shan magani yanzu haka san magani ma baya tatse mini ina amfani da shi ko da shi sabida yanayin yadda gurin yake na farko dai da idanun suna zubar da kamar ruwa haka wanda tun da dama akwai shi ruwa da suke zuwa ga ita wannan kwaya ta idanu su wanda idan ruwan sun zo kuma ba wannan kwaya a ga dole za su zubo. Ba wani abin da yake kare su kuma gaskiya tunda ba wani abu da aka saka wurin wani zama kariya ga su na zuban ruwa wannan abin ne ya sanya gaskiya kusan ko dai shi ma cikin amfani yake da magani da kuma wanke idanun da aka yi duk lokaci bayan lokaci wanda dai wannan abubuwa ne gaskiya wanda ke da bukata na tallafi kamar da na faɗa ga shi mai gina gwamna duka wannan abubuwan da abubuwan da na faɗa kuma wanda suka gabata.
Kai Umar kana amfani da gilashi dai kana rufe idanu?
Yana kuma amfani da gilashi kwarai da gaske wannan nake amfani da shi sosai.
Shikenan Umar Allah ya kawo mu fita.
Yaya ga Umar Salisu Muhammad shi ma bai yi kasa a gwiwa ba wajen neman a tallafa dan uwansa game da wannan munin hali da rayuwarsa ta fada.
To wallahi gaskiya ga lokacin da abin ya faru gaskiya akwai wanda ya fara bibiyar case din don case din an fara shi daga luwa shari'a. So da aka fara daga luwa shari'a akwai wanda wani da tausayi ne mun wanda ke bibiyar case din. Gaskiya ya ɗaya tsaye ɗin kesa ɗin ya faɗa mana cewa lallai tabbas Umaru abin da son kenan dole sai sun dashi biya sai dole sai an dashi biya na wanga abin da ya faru daga gare shi. Gaskiya sai an ka zo Allah ka mayar shi laya sai ya rasu. Gaskiya hakikanin gaskiya bayan rasu Hussein Mangu kesa ɗin wala sai ta barbare. An ka zo an ka yi hukunci an ka yanke masa shekara da gidan yari kuma babu wata biya da an ka bashi. Sannan wallahi matsalar da Umaru Muhammad kan fuskanta. Wallahi duk da karatun da yake tun daga primary school shi yanga mai da tausayi na mangu shi ya sashi makaranta tun da Allah mai rasuwa mahimmu shi ko shi ya rika karatun amma mahimmu ya sai mashin wanda muka doka ce muna kai shi makaranta da shi su shi a duke da mayan dai karatu ne da komai da komai na shi gaskiya na abin da shi ya rayuwa ta to shi aka zo wallahi yana primary six mahimmu shi Allah mai rasuwa wa Allah mai rasuwa dai gaskiya muna ɗan uwa dai kaɗan taimakawa saboda mu ma kan ba na ƙashin gare mu wallahi dan aikin Allah dai muka yi sai mun je mun samu dai ɗaya da baro dai yana makaranta an ka samu dai ya gama primary school da junior secondary school muna mura dan taimakawa dai gaskiya dai abin dai ba a cewa komai dai to har dai ya gama secondary school ya zo ya shiga COE abubuwan dai wallahi ba a cewa komai muna kaɗan taimakawa in mun ɗan samu dai kalla kalla mu ɗan taimaka dai mu samu dai saboda wallahi tun lokacin da abin ya haɗa shi bayan da suwa da Hussein Mangu da mahimmu wala ba gwamnati ba ce makamai da kullum da ya karatu wallahi babu wani abin da gwamnati ta mishi ta mishi wallahi ko da dai a ce wani abu na ta ɗauka ta ba shi dai a ce ga shi dai wani abu dai wala ba wani gwamnati ta mishi wallahi amma in ne san jiha wani amma in ne san jiha an yi mai wanga abu ya kamata a ce gwamnati ta duba mishi wani gini a samu dan abin da an kai mai saboda a taimaki rayuwa ta saboda gara ta samu matsala amma lawa din da gwamnati mai muna in dai kai ya karatu nan muna ai kun bai wallahi muna mun gaskiya ne abin da muka so muna so a taimaki rayuwa yanzu haka wallahi yana ya shiga jami'a su wallahi abubuwan karaya da tayawa mu kan mu ga namu dawainiya wallahi ga su kuma ga bugiyar matsalar rashin lafiya saboda iranun nashi da sun kai mai wannan abin koyo shi sometimes ana kai shi asibiti saboda ana tikin da irin akwai wani magani saboda irin wata gaje suka dinga yi mishi dole sai an kai shi asibiti an bude irin an wanke sannan akwai su magunguna da aka rubuta mishi duk wata ce ai mishi haka na wallahi sannan muna cikin dindin kuɗi sosai wannan wurin sannan kuma ga makaranta ti wallahi babu mai taimaka mai in ba Allah ba muna son gwamnati ta taimaka in akwai da za'a yi ya Allah don annabi mu ba wai shi an yi wani kis da a'a muna so a taimaki rayuwa ta dai a samu dai Allah gwamnati ta samu abin da ta yi mai wannan da take kai ne ya shi taimaka mu ne mu shi na abin da muka san wani taimaka gare shi wallahi
Masauraro, kun da ji abin da ya faru da wannan bawan Allah wanda har yanzu ke ci gaba da fuskantar radin zafin cin zarafin da aka yi masa yana zaman sa lafiya. Da fatan kiraye-kirayen da Umar da 'yan uwansa suka yi na gwamnatin jihar Sokoto da ma duk masu ruwa da tsaki da suka yi musu dauki ya kai ga kunnun waɗanda aka yi domin su. Sai a tarwa na sabon shiri mako mai zuwa idan Allah ya kai. Yanzu amadadin Nasira da Mary Kaya da ya taimaka wajen kawo muku wannan shirin. Nisar filhashin mu mai ke cewa muka kasance lafiya.
To madalla da wannan ne kuma muka zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice.
Ministan harkokin yakin Isra'ila Benny Gantz ya sanar da cewa ya yi murabus daga gwamnatin haɗin gwiwa ta Netanyahu saboda bambance-bambancen da suke fuskanta akan tsare-tsare da dabarun da za a bullo da su bayan yakin Gaza. Yayin da bai yarda da shugabannin Falastinawa ba da yawa, ga dukkan alama Gantz yana da sauƙin kai akan shawarar kafa ƙasashe biyu fiye da Netanyahu. Babu wanda zai je ko ina a cewar sa. Yana nufin Isra'ilawa da Falastinawa a yankin. Wani harin makami mai linzami na 'yan tawayen Houthi na Yemen ya taba wani jirgin ruwa mai dauke da tutar kasar Antigua and Barbuda a mashigin tekun Aden. Wannan shine hari na baya-baya akan jiragen ruwa a yankin. Makamin ya taba jirgin ruwan ne da yammacin ranar Asabar, lamarin da ya haddasa tashin gobara amma waɗanda ke cikinsa suka kashe daga baya a cewar kamfanin tsaro mai zaman kansa na Ambrey. Kamfanin ya ƙara da cewa makami mai linzami na biyu da aka harba a kan jirgin ya kauce, kuma wasu mutane da ke cikin wasu ƙananan jiragen ruwa a wurin suka buɗe wuta a kan jirgin ko da yake babu wanda ya jikkata a cikin jirgin. Rasha ta dakatar da hare-haren da take kaiwa a kan Kharkiv bayan da Amurka ta amince Ukraine ta yi amfani da wasu daga cikin makaman da ta ba Ukraine ɗin don kai hari a cikin Rasha, a cewar mai ba da shawara a kan harkokin tsaron ƙasa a fadar White House Jake Sullivan a jiya Lahadi. Har yanzu Kharkiv na fuskantar barazana, amma dakaran Rasha ba su samu wata nasara ba ta ƙasa a cikin 'yan kwanakin nan a yankin, inji Sullivan a yayin wata hira da shirin Face the Nation na gidan talabijin ɗin CBS.
Masu roba kiɗa da haka muka kawo ga ƙarshen shirin na wannan lokaci a madadin Maryam Daura da ta taya ni gabatar da shirin, da wanda ya tsara shirin ya ba da umarni Dadi Balawe da ma injiniyanmu na yanzu. Hawwa Sharif, ki muku fatan alheri daga nan Washington DC. Sai an ji manku.